Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau tara ga watan Nuwamba na shekarar 2023, zamu magana ne akan matsalar yoyon fitsari a mata, dalilan da yake kawo matsalar tare da shawarwari daga wurin masana akan hanyoyin da za a bi wajen kare kai daga kamuwa da wannan matsalar. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci akan wannan batu. Sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamarmu. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraronmu ba tare da ɓata lokaci ba zamu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta tattauna da babban likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibiti da ke Abuja wato National Hospital inda zai yi mana bayani akan menene matsalar yoyon fitsari, me yake janyo ta kuma da hanyoyin da ya kamata mata su bi domin kare kansu daga kamuwa da wannan matsalar.
Vesico-vaginal fistula a Turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba, sai kaga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai iya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa, koda maimakon idan allura ne, idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan allura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari. Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fitar da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai ya warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu. Alaman shine na farko idan ya faru ne ta anyan nakuda, wanda shine yawancin anyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullun a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari, mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karne din nan an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullu yakan dan kona shi, sai ka ga mace za ta samu ko ƙuna ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta. In bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi. Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi, a cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci koda yaro bai yi girma sosai ba, ainihin kugun da kasuwan basu yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu ai relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samu obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries, yakan zo wani lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari. Wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne kaman infection of the urinary tract, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering can perineum. Ina iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan result in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan bada wannan amsa shine, a bisa doka Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18. To amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi, saboda sai ka ga yarinya 16 amma ga ta gamjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45. To irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba, za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitra ita, to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki, sai dai a yi awo sosai a duba, in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro.
Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar?
Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan, sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu magani, a bita da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki, sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata, saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama, ba hana ciki ake yi ba, in dai tana so ta haihu. Kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba, nan ne matsala yake.
Yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari?
Idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa, idan an je asibiti za a iya sa mata catheter, fitsari ya ta fita a cikin catheter. To in karami ne, ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati 1-2, idan an cire catheter sai ka ga ba yoyon fitsari kuma. Amma in tsoho ne, tsohon yoyon fitsari ne, to ko ka sa catheter dai ka sa mai kanji ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba, amma ramin ba zai toshe ba, da min ramin ya balaga so ya zama permanently yanda an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba, to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake. To iri wannan sai an yi mata tiyata, akan rufe shi, idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu, bayan an ya rufu in an cire kateta si ta za ta yi fitsari da kanta, fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba, daya daga cikin anyan na jinya kenan. Idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kaman an yi tsohon abu ne, ko kuma an yi gyara sau daya bai kama, an yi sau biyu ba, an yi sau uku bai kama ba, ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara, to sai dai an koma da anyan fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin. To idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yanda ake yi na, idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus, wannan shi ma treatment ne, amma shi treatment ne na wanda ya lalace sosai, aka mutum zai zama da wannan manage din fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba.
Wani jan hankali za kai wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti?
Jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abu ne ke damu, ko da mutum daya ne da ka san za ka yi shawara da shi na can ciki, to ka neme ce wance kaza ko wane kaza, kai na gani abu fa ban gane ba, to daga nan ka fara neman solution na problem kenan. Daga wannan kuma a je asibiti, ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba, wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace, da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama, din da an fito da wuri da kateta shi kadai ma yin karami ne zai healing da kanshi.
San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su kai to a ga da likita bokan turai a madani ya sosai. Nace a ga da likita bokan turai a madani ya sosai. San ga da likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budai yabo ba, badan budai yabo, kurun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi.
Jama'a masu sauraron mu, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya, kuma daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda. Hawwa Umar ta sake dawowa inda ta jiyo mana karin bayani daga babbar likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari, Dr. Halima Bello Lawan.
Abu ne da yake damun mata da yawa gaskiya, kuma abu ne da yake sa mata su gara samun sukuni har iyakar rayuwarsu. Domin abu ne da zai hana ka fita, zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi, ke baki ya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi, domin kina tsoron ka ki fita tsari ya fara miki yoyo. Kina masu jin tsoron shan ruwa, sai suna ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyowa ne, suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyowa ne. Sai saboda haka ba su son su ci abinci, ba su son su sha ruwa, sai wasu sun rarrame su sai ba jini a jikinsu, sai ba su cin abinci, ba su yawan shan ruwa, sai na zama dehydrated ko kuma sun samu wani matsalan ciwon duwatsu a cikin bladder. National Demographic Health Survey ya ce ana samun wajen mata miliyan 2 da suke da wannan ciwon a duniya, sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen 150,000 zuwa 200,000. Ana gyara matan nan a kowane shekara, a da ana gyara wajen 5,000 kawai ake iya gyarawa a duk kasan, amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa 3,000 saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu, wasu suna bari, wasu kuma ba su shigowa sababbi. A da mata da yawa suna san cewa ana iya gyarawa, wasu ganin suke kaman mace ta samu wannan ciwon shikenan har abada ba a iya gyara ta, shikenan kun da an ci ba maganin ta. Yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran, saboda haka akwai masu kana gyaran wannan ciwon, kuma ana samun da ciwon lokacin aka gyara shi, gyara su ɗaya ma saka zama ci ta samu lafiya ta warke, ta dawo rayuwar ta inda ta saba da. To muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon, ko wani na da shi a ƙauyuka ko a ina, a gaya masa su fito su samu taimako.
sangaja likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su am kaito agaja likita bokan turai amai da niya sosai lati agaja likita bokan turai amai da niya sosai
To jama'a masu sauraron mu yanzu kuma zamu leka kasashen ketare akan wannan matsala inda hukumomin kiwon lafiya a Mozambique suka yi gargadin cewa rashin zuwa asibiti da wuri yana taimakawa wajen karuwar mata masu yoyon fitsari a kasar ga fassarar rahoton Adina daga Nampula a Mozambique Ciwon yoyon fitsari da ake kira obstetric fistula a turanci ciwo ne a cikin farjin mace da ake samu lokacin da mai juna biyu ta dauki lokaci mai tsawo tana nakuda ba tare da taimakon kwararrun kiwon lafiya ba a lardin Nampula na kasar Mozambique an yi wa mata masu fama da wannan larurar tiyata a babban asibitin Nampula a wani bangare na yaki da wannan larurar da kungiyar focus fistula da bangaren kiwon lafiya suka yi Ba na iya riƙe fitsari na, mafitsara ta na ciwo. Na zo nan babban asibiti ne kuma ina da yaƙinin cewa zan warke. Ina roƙon Allah ya taimake ni. Ina zaune a garin Baira. Kuma na zo nan ne saboda wannan campaign da aka fara. Lokacin da nake da juna biyu da zan haihu na zo nan asibiti aka yi mini tiyata amma na rasa jariri na yanzu an bar ni da ciwon mafitsara kuma bana iya riƙe fitsari na masanin ilimin urologist Igo Bass likitan yoyon fitsari kuma wanda ya kafa focus fistula yayi la'akarin cewa karuwar cutar a Mozambique na da alaka da ƙara wayar da kan jama'a game da yanayin larurar kuma saboda haka ake samun ƙarin mata da ke neman magani sai dai kuma yace ci gaban na iya nuna raguwar ingancin ayyukan kiwon lafiya da ake yi wa mata masu ciki a kasar larurar yoyon fitsari tana haifar da cikakken matsala a cikin al'umma da cikin iyali amma ana iya magance larurar yawancin lokuta ana iya yin aiki kuma mata za su iya komawa rayuwarsu ta yau da kullum ina so in nemi mutane kada su rasa wannan damar don samun magani mun shafe shekaru da yawa muna aikin yoyon fitsari kuma a yau za mu iya magance wasu larurori a wannan lardin bayanai na baya-bayan nan waɗanda har yanzu ake ci gaba da tattarawa amma ba a hukumance ba sun nuna cewa muna da fiye da mutane 2000 da aka yi wa rajista na yoyon fitsari a kowace shekara muna tsoron adadin na iya kaiwa ga 4000 hakan yana nufin cewa mutane suna gane yanayin wannan matsalar kuma suna neman taimako a sassan kiwon lafiya ko kuma an sami raguwar ingancin kulawar kiwon lafiya Bayanan hukuma na bangaren kiwon lafiya a Mozambique na nuni da cewa lardunan Nampula da Nisa yana a matsayin waɗanda suka fi samun yawan masu larurar yoyon fitsari Baya ga ciwo ne mai radadi da kuma matsalar da ke tattare da haihuwa waɗannan mata kan rasa jariransu a lokacin nakuda sau da yawa suna fuskantar wariya daga abokan aikinsu da kuma a cikin al'ummominsu Kare shirin namu ga wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da babin da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Wayo Allah duwo duwo. Ina baro da Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanku da kasancewa da ku a cikin shirinmu na kwalama. Kafin dai mu gabatar da abincin da zamu dafa yau, bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya sunanki?
Sunana Madam Saada.
Madam Saada. Yau kuma me wani kwalaman za a tabo mana, za a mana?
Okay, yau dai recipe mu ne da mu yi mix pie. Baked pie. Shi mu yi watermelon pineapple juice.
Meat pie da lemon kankana. So, me ya kamata mace ta nema ta aje kafin ta yi wannan abin?
Okay, for meat pie nan dai muna need flour, margarine, black pepper, white pepper da gishiri dai kada.
Mhm. In ka nemi ka aje sai kai me?
To, first of all ne ka wanke hannunka dai don da hannu dai ake mix. In ka kare shi ka doki alkaman nan. Ka kara black pepper da white pepper na da gishirin ka dai kadan in ka kara shi.
Kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa?
Eh, cartoon shantin na, let's say they divide it into four kankani.
Kankani,
yes.
Wato idan gwangwani daya ne alkama, sai ka dauki cokalin da ake shan shayi da shi, ka raba cokalin guda
huɗu. Muna kiran shi half TBS.
Half CBS, wato kwatan wannan chocolate zaka zuba shi ne black pepper da shi white pepper.
Yes, for 1 pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams. Sai ka doki margarine na shi ka zuba cikin ka mix. In ka mix, in ka kare ya baka dough da yake kamar yayi kamar gari-gari. Shi ka kawo ruwa da yake da
yayyafa
sai ya fice har ka samu solid form. Sai ka samu solid form na shi ka aje shi ka da ya relax.
Kamar how many minutes?
Let's say like 5 minutes. In ya relax ka da, in ya relax shi ka bar shi. Yanzu sauran abin da zamu sa cikin meat pie. Abshe sa ni mu doke shi dan yi meat pie da dan sa corn beef chicken. Yes, corn beef na yanka albasa da green pepper da carrots and such. Sannan na yanka kayan nan na sa corn beef nan kadan. Yanda da yi yayi simple wana chin ne. Na yi ka kan wuta musa shi preheating shi kadan.
Okay.
Yanda da yi yes, so bude samu yayi soft. Wani na nan kana ci kana jin grow 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 shi ke sa dai wa musu ka bude mix pa shi su zubar da kayan da ke cikin nan. Don me shin bai girka yayi taushi ba.
Wato ke idan kin haɗa kayan su carrot din nan, su green pepper din nan, su albasan nan da shi corn beef din nan, sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi.
Dey soft dey kadan dan ka sa ba ki ka tauna no ya make simple. Ke sa bai na aka dan na kare shin doko doon da na form shi ma undin na in bottle.
Si wannan alkaman da kika haɗa.
Yes. Shin doki in dey bottle ne, in rolling pin dan roll ne. Shin in roll na roll shin ne wannan round.
Mhm.
In cut shin dey bakato guda corn beef din nan. Shin sa shin dey rufe aka. Shin kawo
kato ki ga gyara
jiki kato ko kuwa an nuna babban ga guda
babban ya sanki.
Yes, shi mamma shi aka da ya kai isa na yan bake cikin microwave, na yan bake cikin wannan benan da oven ke kasar na in oven sosai, kuma na yan bake in proper oven ne abinda dai ya bake duka then I'll bake inside.
Okay.
Kofot
ne shi yana
kai shi. Kofot ne shi naki bake ne. Mu da wani oven kankan naki kai shi, Kofot oven. She is very less expensive in the market. Like 20 cedis or 25 Ghana.
So ki examine shi cikin kasuwa $2.
Yes, $2. Aha. Isan wannan local Kofot mu na zongo ne, ki ka sa wutan ki kashe ki kawo abin kuma ki dibe kai ya kare. Shi ki samu fine ki cikin. Isan mun bar
shi. Ko zafin wuta?
Yes, just the warmness. I bari ya bake keke. Isa mun sa a cikin, mun bar shi for 30 minutes. Shi mun zo mu yi juice mu.
Shalla mu yi lemon
kankana. Watermelon pineapple juice. Shi sa muna da watermelon, mun wanke watermelon mu jikin shi. Shi mun kuma doki pineapple mu wanke jikin shi. Duka ka duro kankani. Shi ma mu wanke jikin shi. To, watermelon na mun bude ciki she mu cire jan na wannan su na ya su blend da kollon na amma ni dai ina prefer in
cire.
Yes, the water is kollon na bari yayi duwaci yayi yara ba su so ina kana jin nyama nyama samun cire kollon nan guda guda, in ka cire kollon nan guda guda she mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kanana kanana shi mu zuba cikin blender shi mu yanka kadu kadan dai kare inde babba daki ba dai yayi zafi ga amma yaran nan su ba su so abu mai zafi sai mu zuba cikin shi muka blend muka kare shi mu sieve to
sieve na tachiwa
yes tachiwa kina shi sa mun gama watermelon pineapple juice don watermelon na da zaki bai da need ka sa sifiri chicken shi sa kan mun gama mu kare nan mu duwa meat fry mu kuma yayi ready yes they're ready to serve
shi misfayin da watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za ya
kashe sai ka sha da komin da kake so amma yake ma meat fry yana da nauyi so in kana shan da something light yana da very okay
amma da alaman da zan so ta muna tuwon shinkafa da miyan taushe ko miyan
shiwaka
miyan shiwaka yawa miyan shiwaka zaki mun assalamu alaikum hajiya barka da waraka
barka ka dai
da wani ke maka
da hajiya jamila amaryan malanka take
masha Allah miyo me zaki dafa muna
miyan shiwaka zan yi don favorite food na ke
da me
da tuwon shinkafa
to idan zaka yi miyan shiwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a saptace
abinda zaka nemi ne zaka farko zaka nemi manja sai ka nemi tumatiri ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka
zaka wanke wannan
zaka wanke wayannan duka ka tattara ka aje sai ka fara sa manja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya zab ku gabi da
wayannan kayan
wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zab ku da ya zab ku da nama to akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakarya
ka in ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da tankon sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama danye shi ka saka kowanne nama
kai kowanne nama naman shanu naman rago duk wani nama dai haka zakai yaso in ka zuba miya naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kadan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sawan miya ka sa sawan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke sawan miyan ka dan zaka sa da yake zaka tace nari lokacin ka nika narin ka dama narin sai ka tace narin ka aje ya kwanta ka dan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya ka ga miya ruwan narin zaka zuba cikin miyan shikenan miyan ya hadu bayan ya taso ya soma nuna lokacin ka riga ka murje shiwakan ka wanke shiwakan dacin ciki ya ragu sai ka barbada ma miya ya taso shikenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya hadu kenan da yake ka sa gishiri da magi ne ka dan barbada dan magi saboda dandanon miya
kowanne nama zaka
iya kai a kowanne nama zaka iya kai in ma ba naman ma ko da kifi kawai kana iya kai ba
me ake ci
zaka iya ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa
to ya ake yin shi
tuwon shinkafa kuma ni yanda nake yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da shi ya taso sai kaga ya nuna yanda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yanda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda fenfimi yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara ka dan saboda ya kamu ka samu yanda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yanda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ya gaba kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka dibo biya ka aje ka balle in ma da bai gida sai ka dauko kwadon bai gida ka zo kai seven din shi ka debi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai dan ka don ke kamata ki gugusara mai nama saboda yanda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciyar hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki wanki
kaka ka wallahi a sha tuwo
Kuma sauraro anan kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.